يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
السلام عليكم ورحمة الله. Cibiyar yaɗa addinin musulunci ta Darul Islam wanda ke shago mai namba 16 Lawson Shopping Complex Daura da Randa Bawon Nawunti Kasuwar Wunti Bauchi Bauchi State Nigeria ke farin cikin gabatar muku wannan MP3 na tafsirin Sheikh Abdulrazak Yahaya Bang na shekara 2002 wanda ya fara daga Fatiha zuwa farkon farkon suratul Baqara a cikin darasi guda 25. Malam bismillah.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a shekara ta tara lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana garin Madina wato zuwan sa garin Madina da shekaru tara saura shekara biyu da yan watanni kenan manzon Allah ya bar duniya sallallahu alaihi wa sallam labari ya iso garin Madina cewa Rumawa wato daular Rum tana cikin manyan dauloli masu karfi a duniya a wannan zamani dauloli guda biyu ne suka fi karfi a wannan zamanin daga ita daular Rum sai kuma daula ta Farisa to daula ta Rum wanda Kiristoci ne mafi yawan su ganin yanda addinin Annabi Muhammad yake ta yaduwa ko ina da'awarsa tana ta karfi mutane suna ta musulunta har an waye gari a cikin ƙasa ta Larabawa babu wanda ya fi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karfi to samun karfin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya zama barazana ga daulolin duniya saboda haka manyan kasashe suna ganin idan aka kyale yaduwan addinin musulunci babu ko shakka zai ci galaba akan sauran kasashe na duniya a wannan haka ne kuma har yanzu duk wata kasa da ake ganin tana tasowa tana da karfi to manyan kasashen duniya suna ganin za ta iya zama barazana gare su don haka duk yanda za su yi kokari su karya ta ku duba yanayin abinda ke faruwa a duniyan nan a yau za ku gani misali abinda ke faruwa da kasar Iraki to shi Annabi sallallahu alaihi wa sallam kasancewan yana samun karbuwa a kasashen duniya waɗannan manyan kasashe guda biyu Farisa da Rum sai hankalin su ya tashi don haka sarkin Rum nan da nan ya kira mukarrabansa ya ce musu dole ne fa mu haɗa wata runduna mai ƙarfin gaske mu tafi Madina garin Muhammad ɗin nan mu je mu murƙushe shi to magana sai ta yaɗu labari ya iso garin Madina, sahabban Annabi suka tunci wannan labari, suka kawo labarin gare shi. Kace ya Rasulullah, ga maganar da take ta yaduwa fa, daular Rum yanzu tana shirya wani gagarumin yaki tare da mu. To jin wannan labari ke da wuya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka yi sanarwa. Musulmai suka haɗu bayan sallar asubahi. Manzon Allah ya tashi ya kama huduba ya ce masahabbansa, ga wata barazana fa da take iso mana, ga wani labari na tashin hankali, daular da tafi ƙarfi a duniya yanzu fa ta fara shirin kawo mana yaki, tana so ta ga bayan mu don kada musuluncin nan yayi ƙarfi ya shiga ƙasanta. Da can Annabi baya sanar da yaki, in dai za a tafi yaki manzon Allah bai faɗan ga inda za a je. Haka Nana Aisha ta ba da labari, Abdullahi dan Abbas, Jabir bin Abdullahi al-Ansari, Anas bin Malik, Abu Huraira, Ka'ab bin Malik, Zaid bin Thabit, Abdullahi bin Salam, Auf bin Malik, Nu'aym bin Mas'ud, An-Nawwas bin Sam'an, Khalid bin Walid, ga kuma jikan sa Husaini. Waɗannan sahabbai na Annabi mutum 13 sun ba da labarin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam sam baya sanar da inda za a tafi yaki. Fa duba Ar-Rawdun Nadhir hadisi na 770 da Fiqh Sirah hadisi na 332. Manzon Allah bai faɗin inda za a tafi yaki. Idan yana so ya tafi gabas da yaki, to zai kira sahabbansa ya ce, kai wane da wane da wane kuna cikin sojojin da za a tafi yaki gobe, da wane da wane da wane ku je ku shirya, ba za a gaya muku inda za a tafi yakin ba, kowa zai tafi ya yi shiri. Sai an fita bayan gari, manzon Allah ya zaɓi shugaba, sai a bashi wasiƙa. A cikin wasiƙan ake bayanin ga inda za a tafi yakin. Shi shugaban bai sani ba, mayakan ma ba su sani ba. Manzon Allah sai ya ce, ku kama hanyar kudu. Idan kun tafi wani guri ku dakata, in kun tsaya ka buɗe wasiƙan nan ka karanta, a cikin wasiƙan an rubuta inda za ku tafi yaki. Saboda haka hatta iyalan mayakan ba su san ina aka tafi ba, shi kansa sojan yakin bai san ina za a tafi yakin ba. Sai an tafi wannan gurin, shi shugaban mayakan komanda ya buɗe wasiƙar ya karanta ta gaban sojoji, sannan a gurin za a ji ai kudu aka yi nufin za a tafi yaki, gashi sun taho arewa, sai kuma daga nan a juya a yi kudu. Kaga duk wanda ke garin Madina bai san inda aka tafi ba, bare munafiki ya samu kafa na kulla sharri. Annabi na cewa al-harbu khudu'atun, yaki dan yaudara ne, da yaudara ake yaki. In za ka yi gabas, to sai ka gama da yaudara, muddin yaki za ka, sai ka yi yamma. In yamma za ka yi, to sai ka gama da yaudara ka yi gabas, da haka ake cin nasara. Amma banda yakin Tabuka, labari da ya iso wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ga wata ƙasa mai tsananin ƙarfi a duniya, daular Rum, ta shirya ƙarfinta za ta zo ta murƙushe Madina da manzon Allah shi da sahabbansa. A gabayen musulunci, domin yaduwarsa din nan zai zama barazana ga sauran ƙasashe na duniya. Su ƙasashe masu ƙarfi har abada ba su fatan su ga ƙasa mai rauni tana samun ƙarfi. Da zaran wata ƙaramar ƙasa tana samun ƙarfi, ko tana samun karɓuwa, ko tana samun shahara, wannan yana zama barazana gare su, sai sun kulla kutungwila makarkashiya su kagu wani sharri su maka ma wannan kasa don a yi fada da kasan a dakatar da karfin da take samu. Wannan ya samo tarihi tun zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda girman wannan yaki annabi bai koya al'amarinsa ba, ya fito fili ya gaya musu sahabbai ya ce musu ga wani babban hadari a gabanmu, ya dinga huduba ya sa aka aika ƙauyuka na Madina har garin Makka duk inda musulmi yake ba halatta masa zaman gida ba dole ya fito a tafi wannan yaki da shi. Sai dai haɗin musulmin nan gurgu ne ko makaho ko mara lafiya ko wanda ya tsoho tukubai iya zuwa yaki, wanda yake da uzuri karɓaɓɓe a shari'ar musulunci. Da haka manzon Allah ya haɗa sojoji mutum 30,000 daga cikin garin Madina zuwa ƙauyuka har garin Makka. To ga sojoji 30,000 kuma dukkansu talakawa ne, sannan kuma ga shi in za a tafi Rum, za a tafi a yaƙi Rum, kaga ai manzon Allah bai kamata ya zauna garin Madina sai ƙasar Rum ta iso ta tarar da shi ba, tunda labari ya iso masa cewa za su zo Madina da yaƙi, shi ma ya kamata ya tafi ya tare su a gamu a hanya. To tsakanin Madina da ƙasar Rum wata babbar hamada ce, tun zamanin annabi Muhammad har zuwa yau akwai wannan hamada din. Akwai rairayi mafazatan wasi'a, daji ne mai girma, za ka samu tahiyar kamar kilomita 3,000 cikin hamada, babu bishiya babu rafi, yashi ne a kwance. A ce mutum 30,000 za su ratsa wannan dajin, kuma talakawa babu rakumi babu doki ba abin hawa ba guziri ba kayan yaki, wannan abu ne wanda bai yiwuwa. In ka duba Sahihul Bukhari hadisi na 2778, manzon Allah ya tashi hudu ba gadan gadan, man jahaza jayshal usrati falahul janna, duk wanda ya taimaka da wani abu har aka samu tanadin wannan yakin, wannan mutum Allah ya masa alkawari zai sa shi gidan aljanna. Ai da jin haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi ruf suka kamo hanya, kowa yana zuwa da taimako ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yana bada nasa gudunmawa, annabi yana karanta ayoyin Qur'ani yana karfafa su, yana yunkura himmar su, yana kwadaitar da su wajen taimakon addini. Suratul Hadid, wa ma lakum allah tunfiqu fi sabilillahi
ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكله وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير.
الله تبارك وتعالى يجي وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله من يساميك باكو سنتمكو أتكين تفركين الله من يساميك ثم تاني ولله ميراث السماوات والأرض gadon sammai da ƙasa duk na Allah ne, kun manta ne, kun manta duk wata dukiya da take cikin duniyan nan ta Allah ce, domin dukiyar ka za ka mutu ka batta, in ɗanka ya gada zai mutu ya bari, jikanka in ya gada zai mutu ya bari. Ana tafi hadda duniya ta tashi, lokacin da duniya ta ƙare kuma dukiyar ta zama tawa, gadon sammai da ƙasa duk na Allah ne. Abinda ka san zaka mutu ka bar shi, amma ake cewa ka taimaki addini kana ki. Allah ya ce la yastawi minkum, to ku sahabban annabi Muhammad ba daidai kuke ba. Man anfaqa min qabl al-fath wa qatal, wanda ya taimaki addinin nan da dukiyansa tun kafin Makka ta komo karkashin musulunci, yana taimakon addini tun farkon musulunci kuma ana tafiya yaki da shi. Ula'ika a'zamu darajatan, waɗannan darajar su tafi girma. Min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu, darajar waɗannan sahabbai sun tafi girma fiye da waɗanda suka taimaki addini da dukiyarsu bayan Makka ta zama karkashin daular musulunci kuma su ma suka tafi yaki. Kun ga ashe sahabban manzon Allah kashi biyu ne. Akwai waɗanda suka musulunta tun farkon wa'azin annabi Muhammad, tun lokacin manzon Allah yana Makka suka musulunta, irin su sayyiduna Abi Bakar, sayyiduna Umar, irin su Talha bin Ubaidillah, irin su Zubair bin al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Abi Affan, Uthman bin Affan, sannan ga Abu Musa al-Ash'ari da sauransu. Waɗanda suka musulunta tun Makka na ƙarƙashin kafirai suka dinga taimako da dukiyansu, kuma duk yakin da za a tafi za su je, waɗannan darajarsu ta fi girma a kan sahabbai waɗanda suka karɓi addinin musulunci daga baya kuma su ma suka taimaka da dukiyansu suka yi yaƙi ɗin. Don haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam darajarsu hawa-hawa ce, wani darajarsa ta fi ta wani. Wanda ya musulunta tun farkon musulunci ba ya zama daidai da wanda ya musulunta shekarar da manzon Allah ya bar duniya. Tsakaninsu an samu tazara na shekara 23, don haka darajarsu ba ta zama guda. Wa kullum wa'adallahu al-husna, amma kowanne cikin su Allah ya masa kyakkyawan alkawari, tunda dai dukkan su sahabban manzon Allah ne. Da wanda ya musulunta a farkon musulunci, da wanda ya musulunta a ƙarshen kira na manzon Allah, dukkan su kowa yana da kyakkyawan alkawari. Wallahu bima ta'maluna khabir, Allah mai bada labarin abinda kuke aikatawa ne. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا
فيضاعفه له وله اجر كريم.
الله يكي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا, وانيني وند زي بام الله كيكا ورانشي. انا تكرا صحابا النبي محمد, wane ne wanda zai ba mu Allah kyakkyawan rance, fayu ta ifahu lahu, Allah ya ninninka masa ninkin baninki, walahu ajrun karimun, kuma yana da lada mai karimci, Allah ya sa shi gidan aljanna. Wa zai yi haka? Habba, sahabbai sun ji wannan kira suka amsa kiran Allah da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dole sai da kuɗi ake yaki, sai da makami da guziri. Gashi an haɗa sojoji 30,000, babu guzurin abinci, babu abin hawa, babu makami, ya za a yi wannan yaƙi? Wannan shi ne lancin guda da annabi ya yi a rayuwarsa. Manzon Allah bai taɓa lancin ba sai a yaƙin Tabuka. Dole sai an yi lancin, sannan za a tafi wannan yaƙi. Man jahaza jayshal usrati falahul janna, wa zai ba da tanaji na yaƙi ga wannan runduna? Annabi ya kira ta jayshal usra, runduna na masu uzuri, saboda duk sojojin talakawa ne, bataliyan talakawa. Wa zai taimaka musu? Falahul janna, Allah ya bashi aljanna. Sayyidina Abubakar naji ya tashi ya ruga a guje ya tafi gida. Ana batun za a ba da aljanna ba zama. Ka duba musnad, na Imam Ahmad mujallal nabi shafi na 366 yana zuwa ya tattaro dukiyarsa gaba ɗaya karkab dirhami 4000 duk inda asusu yake ya nema ya cire kuɗin ya hada yazo ya mika wa manzon Allah shine mutum na farko da ya kawo gudunmawarsa gaban annabi Muhammad manzon Allah ya karbi dukiyar yana juya ta yace ma nafa'ani malun qattu ma nafa'ani malu abubakar babu dukiyar da ta taimake ni sam irin dukiya ta abubakar fadin haka ce da ya sa dukiyar abubakar sai ya fashe da kuka yace haba wa hal nafa'ani Allah illa bika waye amfana da wani ya rasulullah waye amfana da wani tsakani na da kai ya rasulullah waye amfana da wani yana ta kuka yaushe zaka ce dukiya ta ita ta amfane ka aini na amfana da kai kafin manzon Allah ya fara wa'azi sayyidina Abubakar yana cikin manyan masu kudin garin Makka ya dinga bawa manzon Allah dukiyansa ya sayi bayi musulmai ya yanta idan manzon Allah yana neman taimako domin wani aiki na addini ya bayar dukiyar bata kare ba sai yakin Tabuk da annabi ya ce duk wanda ya taimaka mu wannan runduna zai samu aljanna sai na Abubakar ya ce to yau kan ba sauran kobo da ya je sai ya dauko sauran kab ya kawo ya mika wa manzon Allah daga ranar ya koma talaka Sayyiduna Umar da ya ji wannan magana wanda duk ya bada gudunmawa ga wannan sojojin zai samu aljanna ka duba littafin Abu Dawud hadisi na 1678 sai ya ce to yau fa ake yin ta al-yawma usbiqu Abubakar in sabaqtuhu yawma kullum aka zo aikin alheri Abubakar yana wuce gabana kullum shi yake shan gabana to yau kuwa zan tsere masa da ya tafi gida ya tara dukiyarsa sai ya raba kashi biyu ya rugo Abuja yana zuwa ya mika wa manzon Allah sai annabi ya ce ma abuqaita li ahlika ne ka bar wa iyali ni kam kala sai ya ce mislahu na bar musu kamar wanda na kawo Abubakar nawa ya bada manzon Allah ya ce ma abuqaita li ahlika kai kuma fa me ka bar wa iyalinka sai ya ce abuqaitu lahumullah wa rasuluhu ni na bar wa iyalina Allah da manzonsa din nan wani shi kenan la usabiquka ila shay'in abada har abada ba zan yi gasa da kai ba na tabbata ka tsere min Abdurrahman bin Auf wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace zai shiga aljanna yana rarrafe a buɗe kofin aljanna a ce ku shiga ka san a guje za mu je ku da rarrafe zai shiga aljanna yana tahiya ya ɗebo dukiyansa ukiya ɗari ya kawo ya mika wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Abbas babban manzon Allah shi ma mawadaci ne ya kawo gudunmawarsa Talha bin Ubaidillah Sa'ad bin Ubada cikin manyan sahabban annabi mazauna Madina Muhammad bin Maslama Asim bin Adi shi Asim bin Adi manomi ne ya je ya raba hatsinsa ya kawo buhuna ya zuba su gaban annabi Muhammad kai mata fa daga gidajensu labari na isa wanda duk ya bada gudunmawa ga waɗannan sojoji zai samu aljanna mai ɗan kunna ta cire zobe sarkan wuya duk cirewa ake ana ta aikowa kafin ka ce wani lokaci dukiya ta sari gaban annabi Muhammad saboda ƙarfin imani to amma dukiyar da duk ta tarun ba ta kai kuma yadda za a ɗauki nauyin waɗannan sojojin ba ga sojoji 30,000 duk dukiyar da aka tara ina ba zai dauki dumarsu ba duba littafin al-mishkat sahihul mishkat hadisi na 666 إرواء القلي حديث ندبو لقريب يرد تسين دفلو نظر في وجوه القوم منظم الله يدو بفسكو كنت لكاوا النبي سأكد أغا مريا يتي من جهز هؤلاء غفر الله له غفر الله له وزيت مكام وقنا سوجوجي تلكاوا الله شغفر تامس لفكان ساعة lokacin da manzon Allah ya hudu bannan sayyiduna Usman yana gida labari ya isa ga sayyiduna Usman annabi fa ya sake daga murya yace wa zai taimaka wa talakawan nan Allah shi gafarta masa yace annabi ya faɗi wannan magana ce wuqtahu masallaci hal qulta man jahaza haula'i falahu aljanna ya rasulullah wai gaskiya ne ka ce duk wanda ya dauki nauyin sojojin nan Allah zai bashi aljanna manzon Allah yace haka ne yace to ni ku nayi alƙawari a kasa hidimar sojojin nan kashi uku na dau kashi guda sojoji 30,000 ya kawo raƙumi 1,000 ya bada kuma kowane raƙumi akwai akalarsa da shimfiɗa da za a ɗora kansa a hau duk abin da raƙumi ke bukata ya bada raƙumi 1,000 raƙumi ɗaya nawa ne yau ya kai 5,000 zai kai 100,000 a ƙalla ko kuma raƙumin da za a tafi yaƙi da shi ba irin raƙumin da ake kawo muku daga gamborun galaba ne raƙumin da za a tafi yaƙi da shi raƙumi ne na musamman Bahaushe na cewa in ruwa ya kare amala ke jawo shi sai manyan raƙumi manyan raƙumai ya kawo guda 1,000 ya bada ya kawo dawakai guda 100 doki 100 ya miƙa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo dinari sulallan zinare guda 1,000 ya miƙa wa manzon Allah sulan zinare guda 1,000 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma darra Usman ma amila ba'da al-yawm duk abinda Usman ya aikata bayan yau ba zai cutar da shi ba don ku dole zai shiga aljanna duba fiqhu sira shafi na 438 duk abinda sayyiduna Usman ya aikata ba cutar da shi don ku zai shiga aljanna to duk wannan kira da manzon Allah yake yi ka san a garin Madina akwai munafikai babu wani munafiki da ya kawo kwabansa guda ya mika wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar da ayoyi kul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbal minkum
anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbal minkum innakum kuntum qauman fasiqin
Allah ya ce kul anfiqu taw'an aw karhan ka gaya wa munafikan nan wadanda suka ki bada gudunmawarsu ko dai ku bayar da dadin rai ko ku bayar alatilas ba za a karban muku wannan taimako da za ku bada ba ko ku bayar ko kar ku bayar ba za a karba ba kuma rashin bayarwanku bai hana wa musulunci kai abinda yasa ba za a karba ba innakum kuntum qauman fasiqina dan kun kasance mutane ne fasikai
وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون
وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم to me yasa Allah yake karban yace ba zai karbi taimakon munafikai ba ko da sun kawo gudunmuwar ma ba za a karba ba wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi kawai don sun kafirce ma Allah ne sun kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam munafikai kafirai ne, ba su yadda da Allah ba, ba su yadda da manzon Allah ba, don haka duk abin da suka bayar ma na gudunmawa ba za a karba ba. Don sharadi na karban sadaka sai mai imani ya bada, sharadi sai da imani. Kafiri ko ya gina masallatan duniyan nan kaf ba shi da lada, domin an rasa sharadi guda na hidimar addini wanda shine imani. Kafin Allah ya baka lada na hidimar da zaka yi wa musulunci, dole ne sai ka zama mai imani. Don haka su munafikai dama musulunta su ta ƙarya ce, wala ya'tuna salata illa wa hum kusala, don haka ko sallar kaga sun zo sun yi ma zaka ga sun yi ta suna da mutuwan jiki. Wala yunfiquna illa wa hum karihuna, kuma taimakon ma in an ce su bayar, in ma suka bayar zaka ga sun bayar ransu a bace, ba da daɗin rai ba, dama can ba su yarda da Allah ba, ba su yarda da manzon Allah ba. To su ɗauki kuɗinsu su bayar kuma saboda kiran Allah da manzon shi, ba za su bayar da daɗin rai ba. Shi ne Allah ya ce, to kada ka damu ya kai Muhammad, don garin Madina akwai munafikai masu kuɗi da yawa sun ƙi taimakon Allah. Lokacin da manzon Allah ya kira a taimaka, suka ƙi bayarwa. Allah ya ce, wala tujibuka amwaluhum
wala auladuhum innama yuridu Allahu yu'adhibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun.
Allah ya ce, fala tujibuka amwaluhum wala auladuhum, kada ma dukiyan munafikai ta baka sha'awa, kada ma ƴaƴansu su baka sha'awa ya Rasulullah. Munafiki kada dukiyarsa ta baka sha'awa, ƴaƴansa ma kada su baka sha'awa. Dukiyar da Allah ya bashi, innama yuridu Allahu liyu'adhibahum biha fil hayatid dunya, Allah ya basu dukiyar ne don ya musu azaba da ita a nan duniya. Shi munafiki dukiyarsa azaba ce gare shi. Wata haka an fi su hunuhun kafiru na sannan rayukansu su fita ga jikinsu suna kafirai. Har yanzu haka ne, duk munafiki dukiyarsa ba ta yin albarka, ‘ya’yansa ma ba sa albarka. Akwai alamomi, za ka ga ‘ya’yan fasikai ne, gashi mai kuɗi musulmi amma ‘ya’yansa duk sun lalace, to munafiki ne. Matansa fasikai, abokansa mutanen banza. A garin Jos akwai wani yaro da ya hito da bindiga, ya ta sama ubansa da kiresha, wai ya ƙi ya mutu ya bar mishi dukiya. In kana neman ‘ya’yan banza, to sai ka samu ‘ya’yansu. Waɗannan munafikai ne, don ku dukiyar tasu ba ta yi musu albarka ba. ‘Ya’yansu ba albarka, matansu ba albarka, abokansu ba albarka. Wannan dukiya karkai sha’awanta, masifa ce. Allah ya sa musu ne don ya sa musu bala’i a kanta. Da yawa masu kuɗin nan manyan maƙiyansu ‘ya’yansu ne, manyan maƙiyansu za ka tare su ‘ya’yansu ne. Amma fa in dukiyar tsinanniya ce, ba dukiya mai albarka ba. Dukiya mai albarka za ka taras mutum yana kokari ya yi amfani da ita, ya ba wa ‘ya’yansa tarbiyya, ya ba wa matansa addini, abokansa na kirki, domin ya haɗu da Allah cikin nutsuwa. In dai dukiya ta albarka ce, to dole za ka samu mutum yana hidima da wannan dukiya, ya tabbata ‘ya’yansa sun tsira. Amma tsinanniyar dukiya ita ce wanda za a bar wa ɗa ya yi abin da ya so. Ina so in tafi Amurka hutu wannan karo ya ce ga miliyan ɗaya. In baka ji daɗi ba yanzu, yaushe za ka ji? Tsinanniyar dukiya. Kuma wannan dukiyan ba a taimakon Allah da ita sam. Za ka ga ana ta neman taimako, za a gina masallaci, ba su badawa. In dukiyar ba ta da albarka, ba za su bayar ba. Amma karuwai za su ɗau hidimansu, karuwa kai bari in gaya ma akasarin matan arna da suka samu girma a kasar nan masu kuɗi musulmai suka ba su wannan daraja musulmi nawa ne yayi wa matar anne sanadin aikin gwamnati musulmi nawa ne ya dauki dawainiyan karatun arniya har ta gama jami'a to wannan dukiya har kai sha'awanta بدون صحيح الأدب المفرد حديثي ندبو دا رشد دا أربعين دا بيار حزيفة اليماني الله شكارا مسير دا يتي رانا دا منظم الله يموت رانا دا منظم الله يبر دونيا رانا يفت وطا مغانا وانا مغانا بيكا ما تمو من تاتبا رانا دا النبي يبر دونيا رانا يفت وطا مغانا يأتي من ختم له بإطعام مسكين مقتصبا على الله عز وجل دخل الجنة دون دا أكمسا ببنكوتا يساء يتير دا تلك ايكت كما بيتير دا تلك النصبو دا yasamu yabo gun shi ba ya ciyar da shi ne kawai saboda fatan ya samu kyautar Allah tabaraka wa ta'ala ya samu lada wajen Allah to duk mutumin da ya ciyar da talaka daya a ranan da ya ciyar da wannan talakan sai ya mutu ba inda zai tsaya sai gidan aljanna talaka daya ba ruwan su da ciyar da talakawa sai ayan arna ka ciyar da talaka daya ka mutu a ranan annabi ya ce zaka tafi aljanna sai annabi ya ce man khutima lahu bi sawmi yawmin muftasiban ala llahi azza wa jalla dakhala aljanna duk mutumin da ya dauki azumi a ranan sai ya mutu da azumi bakin sa wannan mutumin zai shiga aljanna sai manzon Allah ya ce a ƙarshe man khutima lahu bi qawli la ilaha illa Allah dakhala aljanna duk wanda kalmar ƙarshen sa ta zama la ilaha illa Allah shi ma zai shiga aljanna duba yanda aljanna take da sauki ga masu kuɗi amma saboda rashin imani ga munafikan su ba su iyawa Allah ka tsare mu ba sa taimakon talakawa da wannan dukiya don ba ta da albarka don haka Allah ya ce fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukiyar munafikai da ƴaƴansu kada ta baka sha'awa domin musifa ce bala'i ne azaba ce gare su nan duniya dukiyar azaba ce a kansu ita kanta dukiyar azaba ce a kansu ba dadin su suke ji ba dukiya in ta munafiki ce ba jin dadinta ba sa taimakon mata yanzu kaga sun koma taimakon matan arna ga matan musulmai mazajensu sun mutu mutum nawa ne zaka samu hatta a garin nan ya mutu ya bar matansa ga ƴaƴa ba shi da ƴan uwa a garin nan ko kuma ina da ƴan uwan ba su da gata abinda wannan matan za ta ci da abinda marayun nan za su ci ga gare ta dole sai ta fita nema tana bara mata nawa ake samu irin waɗannan kada ku manta fa in mutum ya mutu hakki ne na musulmai su taimaka wa iyalinsa har wannan iyalansa fita ta kaba ba daga dukiyansa ba ne hakki ne na makwabta a taimaka a riƙe masa waɗannan mata nashi a riƙe masa ƴaƴa marayu to ga marayu nan da yawa sun shiga wani hali don haka iyayensu ba hali su yi aure sun kama aikin gwamnati ya zama musu dole wasu kuma sun koma suna bara wasu dole ya sa su yi bara ba mutumin da ke fatan zuciyarsa ta mutu to sun ƙi taimakon irin waɗannan gashi manzon Allah yana cewa ahraju dha'ifaini al-armila wal yatim in kana neman masu rauni ka samu biyu shikenan maraya da mace mai takaba waɗanda suke cikin masifa ta rayuwa biyun nan su ne, ji annabi sallallahu alaihi wasallam. An kito wa kun marayu, kun koma kuna taimakon ‘ya’yan arna. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, duk mutumin da yake taimakon maraya da kuma mace wace mijinta ya mutu ya barta, ladansa kamar wanda ya kwana ne yana sallah, ya wuni yana azumi. Inga ladan da yawa don haka ya sa aikin yana da wuya. Ladan yana da yawa don haka aikin yake da wuya. Taimako na talakawa ka taimaki gajiyayyu abu ne mai wuyan gaske. Ka duba hadisi wanda ya zo cikin Jami'u Saghir, hadisi na 3763, Abdullahi ɗan Mas'ud ya ce, wani mutum ne a ranar tashin kiyama ana hisabi, annabi ya ba da labari, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, a kawo mutumin aka kawo shi, za a masa hisabi, aka ɗora ayyukan alheri, aka samu ba shi da wani alheri sam, za a gwada ayyukansa. Usiba rajulun mimman kana qablakum falam yujad lahu min alkhairi shay'un, sikelin alherinsa babu komai, sikelin sharrinsa gashi nan tili. Sai dai yana da wani hali guda, da shike mai kuɗi ne, da yana da shaguna. Innahu kana rajulan musiran, a duniya yana da wasu shaguna, wa kana yukhalitu nasa, mutane na cuɗanya da shi, talakawa suna zuwa, wa kana ya'muru bilmanahu, sai ya gaya ma yaransa da suke kula mata da shago, ya ce, to an yi tajawazu anil musiri, idan mutum ya zo kuɗinsa ya gaza, ku ba shi kayan kawai, in kuɗinsa bai kai ba ku ba shi, wanda ya zo da kukar ba ya da abinci kuɗi ba ku ba shi. Yana da wannan halin. Gashi a kiyama an duba duka ba shi da alheri. Fa qala Allahu azza wa jalla li mala'ikatihi, sai Allah ya ce wa mala'iku, nahnu ahaqqu bidhalika minhu, da mu da wannan mutumin waye fi cancantan ya tausaya wa talaka. Mala'iku suka ce, kai ne yafi cancanta ya Allah tabaraka wa ta'ala. Sai ya ce, tajawazu anhu ku ya fi markub, tura shi aljanna. Ta ji fa, hali wata bakar ɗabi'a da take aukuwa wajen masu kuɗinmu. Mutum ne ya girma, shekarunsa sun kai 50 ko 60, yana da yara kamar 20, shi ba yi bukatan yara, kuma gashi yana da kuɗi, yana bukatan budurwa. Sai ya lallaɓi yarinya ya aure ta, amma da hikima da yaudara sai ya kai ta a ɗaure mata mahaifa, saboda shi bai bukatan ɗa, ba ta sani ba. Kuna ganin ba faruwa? Wallahi da yawa yana faruwa. Waɗanda suke auren mata saboda ba su bukatan aure, musulmi ba ya bukatan ɗa, kuma gashi yana son auren yarinya. In ya aure ta, ya san in ya gaya mata cewa shi bai bukatan ɗa, ba za ta aure shi ba, amma zai yi dabara a haɗa baki da likitoci a je a ɗaure mata mahaifa, ba ta sani ba. Wallahi shi na faruwa, yana faruwa. Wannan mutum ya isa azzalimi, wannan mutum bai tsoron haɗuwa da Allah Maɗaukaki. Ka tabbata dukiyarsa dukiya ce irin ta munafiki, dukiya ce mara albarka. Ko kuma a yi ta tunanin family planning da dabara, sai a je a yi family planning, yara da yawa ba su da kyau, kaji. To kai, yara da yawa ba su da kyau, kuma tsofinmu sun fi mu yawan ‘ya’ya. Ni ban taɓa jin mutumin da ya mutu da yunwa ba a ƙasar nan. Yunwa ta kashe shi a ƙasar nan, in ka tashi daga nan har ka kai Gombe daji ne. Ga filin noma nan a kwance, ba a noma ba, wai sai ana cewa hanyar abinci ta ƙare. In ji wa? ka tabbata in aka sa garma aka huda aka noma aka sa taki Allah ya saukar da ruwan sama wannan dajin ba zai bada amfani mai kyau ba to duk filayen da muke da su a ƙasar nan sun kare ne da za a ce wai muna buƙatar wani family planning ƙarya ne sharri na yahudu sun samu jakadu cikin musulmai yanzu wannan ɗabi'a ta yaɗu cikin musulmai wallahi musulmi ke sha'awar ƴaƴa kaɗan shi ku manzon Allah ya ce tazawwaju ko ku yi aure ku hayayyafa fa inni mene mukasirun bikum al'umma yawmal qiyama ina so in yi alfahari da ku yawan al'umomi a ranar tashin kiyama ku ba ku ma tunani yanzu ma wato faɗa muke da arna suna so su fi mu yawa muna son mu fi su yawa to yanzu kun bar haihuwa ba kun tallafa musu ba ga sharrin da ke cikin family planning in ka ga mata da jiki to tana shan waɗannan ƙwayoyi don duk macen da ke shan waɗannan ƙwayo za ka samu tana ta jiki hawan jini ya kama ta tana samun kaikayi na al'aura in sun je su dinga kai kuka gaban likitoci duk wannan na faruwa su matan sun sani kaikayin gindi ne ya kawo shi ka tambayi likitoci mata na zuwa suna da matsala al'auransu na kaikayiya za a yi asibitocin musulunci kama til na ta tafiya mata kashi 90 cikin ɗai suna da wannan matsala sai dai in mace ba ta amfani da kwayoyin wannan tsara haihuwan kun ga sharri ne bayan an raba ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an raba ka da masoyi to sannan ga cututtuka sun sami mutum Allah shi sa mu gane to duk masu kuɗin da ba su taimakon addini Allah maɗaukaki ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko sun ce muku suna da imani ƙarya suke wa yahlifuna billahi innahum laminkum
ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون
ويحلفون بالله زمن من زمن الله منافقا دع النبي كي تشوى أتيم كامس سكة إبادة تيم كاوى يحلفون بالله إنهم لمنكم سيسورنس إدع الله أيسوما مسلمين الله يتشوى ما هم منكم باسا تشكمكم walakinnahum qaumun yafraquna mutane ne wadanda sun bambanta halinsu daban ba irin na musulmi ba shi musulmi dukiyarsa tana da albarka taimako yake ba cutarwa ba mutuna kiran da Allah ya mana a ƙarshen suratul munafiqina ya ayyuha alladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la awladukum
ya ayyuha alladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la awladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuha alladhina amanu ya ku wadanda suka yi imani samu ake yi jama'ar musulmi ya ku waɗanda suka yi imani la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikirillah kada ku yadda dukiyoyinku da ƴaƴanku su shagaltar da ku daga zikirin Allah kada ku yarda dukiyarku ta raba ku da Allah ko ƴaƴanku su raba ku da Allah waman yaf'al zalika wanda ya aikata haka fa ulaika humul khasirun waɗannan su suka yi hasaran rayukansu sun cuci kawunansu sai Allah ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum
min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين
الله يجي وأنفقوا كتير كتيمك هذا دوكيانكو مما رزقناكو أنا نيمان تيمكو كبادا ولك تيمكو da dukiyoyinku min qabli an ya'ti ahadakum al-maut tun kahin mutuwa ta zo ma dayanku don ko mutuwa za ta zo lokacin da mutuwa ta zo ma mai kudi fa yaqulu sai yayi nadama me cece nadama da zai yi matukar wannan mai kudin bai taimakon addini Allah yace zai ce rabbi laula akhartani ila ajrin qareeb ajalin qareeb ya ubangiji ina ma ka jinkirta min ka bani awa ɗaya ko biyu fa asaddaka dan in bar wasiya mala'ika ya zo ya tabbata ranan ba kwana duniya ya tabbata ranan zai rabu da matansa da ƴaƴansa da tarin dukiyan nan da yake da ita ga mala'ika ya zo zai fidda ransa ya tabbata addu'an da zai yi shine a ci Allah ka banni mana ka dan bani awa daya in bar wasiya ko akun min salihin don in zan cikin mutanen gare a kiyama Allah yace walan yu'akhir Allah nafsan idza
ja'a walan yu'akhir Allah nafsan idza ja'a ajaluha والله خبير بما تعملون
ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها الله bai jinkirta ma wani rai matukar ajalin sa yazo la hawla wala quwwata illa billah Allah ka samu cika da imani Allah ka ba mu daman gyara ayyukan mu kafin mutuwa wallahu khabirun bima ta'maluna duk abinda kuke aikatawa Allah ya san shi munafikai sun ki amsa kiran annabi Muhammad sun ki ba da gudunmawar su yakin Tabuka akwai wani yaro ana kiransa Umayr bin Sa'ad Allah shi kara masa yarda wani yaro ne zamanin manzon Allah wanda ke maraya ubansa ya mutu da ubansa ya mutu bai bar masa komai ba to sai uwarsa ta aure wani mutum da ake kiransa Al-Julas bin Suwaid suna zama a Quba Quba a yanzu ta haɗe da Madina amma da wani ƙauye ne daga cikin ƙauyukan Madina inda manzon Allah ya fara zango lokacin da ya hijira kafin ya isa garin Madina ta auri wannan mutumin ya yarda zai rike Umayr bin Sa'ad to shi wannan yaro yana shekara 10 ya musulunta gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaro dan karami amma yana da kaunar musulunci kwarai jami'i a masallacin manzon Allah bai wuce shi ka duba tsakanin Quba da Madina amma tare suke tahiya da wannan mijin maman nashi Al-Julas bin Suwaid je su dawo yana kulawa da karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ranan yana zaune a masallaci ya ji irin hudubobin nan da manzon Allah ya tayi jama'a su taimaka da dukiyansu saboda a tafi yakin Tabuka amma abin da ya bashi mamaki shi Al-Julas mijin gyatumansa dinnan gashi mai kudi ne bai yi komai ba ga mutane suna rige-rige zuwa gaban annabi da gudunmawansu mata na aikowa maza na aikowa mai kaɗan na badawa mai dashi da yawa ma yana bayarwa amma bai ga mijin gyatu masa ba sai ya koma gida ya ce masa kai yau na ga abin mamaki masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi huduba a taimaka domin zai tafi yaƙi Rum mutane sun yi ta kawo gudunmawa wannan ya kawo kaza wannan ya kawo kaza wannan ya kawo kaza yana gaya masa ashe bai sani ba mijin gyatumarsa dinnan munafiki ne duk zuwa sallah da suke masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk zaman da suke yi ashe munafiki ne zuciyarsa kafiri ne yana cikin waɗanda suke kulla kutun gwiwa su ga bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi bai sani ba da suka ji labari kasar Rum za ta kawo hari Madina, suka yi ta murna, suka yi ta mitin munafikai. Allah shi sa ma Rumawa su zo su karasa Muhammadu muhuta.
To jin wannan labari hankalinsa sai ya tashi shi Julas, sai ya katse maganar wannan yaron ya ce, wallahi la in kana hazar rajulu sadikan fi ma ya kulu la nahnu sharrun min al-famil. Ya ce, wallahi idan wannan mutumin abinda yake faɗa gaskiya ne, shi manzon Allah ne, kaza kaza, to wallahi bai sani ba sharrun mutahi na jakuna. Ya ci gaba, ba yana ganin shi mai gaskiya ba ne, mu ko masu sharri ne, sharrun mu yafi na jakuna. Yaron da ya ji wannan magana sai hankalinsa ya tashi, ga wata magana ta hito bakin mijin Gatu Mustafa, kuma shi ne uban goyonsa, ga irin rukon da ya yi masa, yana kyautata masa, bai taɓa ɓata masa rai ba, amma fa yau gashi ya faɗi wata magana mai girma. Ya ce, idan Muhammad ya kasance mai gaskiya ne cikin abin da yake faɗa, to su sharrun su ya fi na jakuna. Sai ya kasa shiru. Yaron ya ce, wallahi ya Julasu, ma kana ala baharil ardi ahadun ba'da Muhammad bin Abdullah ahabba ilayya minka. Ya kai Julasu, wallahi duk duniyan nan a doron kasan nan babu wanda na fi so in ba Muhammad dan Abdullahi ba fiye da kai. Babu wanda na fi so in banda manzon Allah, to sai kai. Fa anta athirun nasi indi, kai ne na fi fifitawa cikin mutane fiye da kowa. Wa ajalluhum yadan alayya, kuma babu taimakon wani dan adam da ya agaza min a rayuwa ta fiye da naka. Sai dai, walaƙad ƙulta maƙalatan, ka faɗi wata magana ƙatuwa, in ji yaro ɗan shekara goma. In zakartuha fadhahtuka, in na je na faɗa zan kunyata ka. Wa in akhfaytuha, in ku na ɓoye maganan nan da ka faɗa ban gaya wa manzon Allah ba, khuntu amanati wa ahlaktu nafsi wa dini. Zan ci amana ta, kuma zan halaka rayuwata da addini na. Wane za a yi kenan? In na faɗa zan fallashe ka, kuma kai nafi so duniyan nan in banda Annabi Muhammad, saboda babu ɗan adam da ya taimaka min fiye da kai. To amma fa idan na ki faɗa, ni ma na ci amana, don haka na halaka raina, na halaka addini na, ni ma na zama munafiki. Sai ce, to gaskiya ni na yanke hukunci, wa kad azamtu ala an amdiya ila rasulillah, ni fa na yunkura yanzu zan tafi ne wajen manzon Allah. Wa akhbiruhu bima qultu, zan je in bashi labarin bima qulta, abin da ka faɗa, zan kwashe duk abin da ka faɗa in gaya masa. Fa kun ala bayyinatin min amrika, don haka ka zauna a bisa hujja na al'amarinka, ka shirya hujjar magana da za ka yi gaban Annabi, ka kare kanka ɗan shekara goma, saboda ƙarfin imani. Bai tsaya ko ina ba sai garin Madina. Yana isowa masallacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ya samu manzon Allah yana zaune masa sallama, manzon Allah ya amsa. Yace, ya Rasulullah, na taho da wata babbar magana. Yace, menene? Ki kaji abinda ubangoyona ya faɗa. Manzon Allah yace, to zauna. Sai ya tada wani, yace, je ka kira min Julas bin Suwai. Sai ga ɗan sako ya iso. Julas ya kama hanya ya taho majalisar manzon Allah. Yana zuwa ya ce, assalamu alayka ya Rasulullah. Kaji munafiki. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya amsa da sahabbansa, ya samu guri ya zauna. Sai Annabi ya ce masa, ma maqalatun sami'aha minka Umair bin Sa'ad, wace kalma ce Umair bin Sa'ad ya ji ka faɗa? Nan da nan sai ya ce, kazaba alayya ya Rasulullah, ƙarya ya min duk abin da ya faɗa, waftara ƙage ne, ba ma tafawwahtu bi shay'in min hani, ban faɗi wata magana ba. Yana faɗin haka, kaga ya ƙare ta Umar bin Sa'ad. ga ubungu da dangu suna rigima gaban annabi Muhammad. Me ya kawo rigiman? Saboda imani. Da jin wannan magana sai fuskar Umairu ta canza, sai ya fashe da kuka shi yaro. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dube shi ga yana kuka, yana ta kuka, to ba kuma abin da zai faɗa, gashi yaro karami, shi ko wancan babba ne, shi ne mamijin uwarsa, kuma gashi mutumin kirki, kuma cikin manyan masu kuɗin garin Madina, ya faɗi magana gaban annabi, mutumin ya zo ya karyata. Wa za a yadda da maganarsa? Za a yadda da maganar wannan mutumin, kuma ƙarshenta auren uwarsa ma ya mutu. To shi fa duk bai damu ba, muddin dai gaskiya za ta bayyana, muddin zai fallashi munafiki maƙiyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku duba ƙarfin imani. To akwai wani munafikin yana zaune kusa da manzon Allah, yaje haka yace, yauwa fatan aqun, kaga saurayin banza, yaran banza, aba illa ay yasi aliman ahsana ilayhi. To saboda mugun hali, ka duba yanda mutumin nan ya kula da shi, ya rike shi, yana kyautata masa, amma ka duba irin sakamakon da ya masa. To wani kuma mai imani na kusa ya ce, a bal gulamun na shafi ta'atillah, kamanta yaron nan dan karami da shi muke jam'i duk sallah, yaro da ya tashi cikin bautan Allah, ana ibada da shi. To jin ana irin wannan muhawara, shi dai manzon Allah ya yi shiru, mai ƙara ya faɗi ƙaransa, wanda ake ƙara kuma ya karyata. Umairu bin Sa'ad sai ya ɗaga hannayensa, wannan yaro ya dinga addu'a, Allahumma anzil ala nabiyyika bayana ma takallamtu bihi, ya Allah ka saukar wa annabinka bayanin abin da na faɗa. Allahumma anzil ala nabiyyika bayana ma takallamtu bihi, ya Allah ka saukar ma annabinka bayanin abin da na faɗa. Allahumma anzil ala nabiyyika bayana ma takallamtu bihi, ya Allah ka saukar wa annabinka bayanin abin da na faɗa. Yana ta maimaitawa, sai shi Julas ya katse hanzarin sa yace, inna ma zakartuhu laka ya Rasulullah wal haq, duk wannan magana da yaron nake faɗa babu gaskiya, abin da na faɗa ma ita ce gaskiya. Wa in shi'ta tahalafna, in kana so sai mu rantse, bayyana dai ka a gabanka, kan san munafiki bai damu da rantsuwa ba. Kai sai ma ya rantse ya ce, wa inni ahlufu billahi inni ma qultu shay'an, ina rantsuwa da Allah ban faɗi komai ba. Mimma naqalahu laka Umairu, abinda Umairu ya dauko ya kawo maka nan duk babu gaskiya. To kun san hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya mana bayanin siffar mutane biyu, munafiki da kuma mutum mai imani. Ka duba al-iman, sahihul iman hadisi na 118, da kuma al-mishkat hadisi na 7496. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, al-haya wal-iyyu shu'batani min al-iman, kunya da rashin magana rassa ne biyu na imani, in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya ce, wal baza'u wal bayanu shu'batani min an-nifaqi, kiwa da iya magana rassa ne biyu na munafinci, in ji manzon Allah. Duk mai tsiwa za ka same shi munafiki ne, duk mai tsiwa, yawan surutu da iya magana, to za ka same shi wannan mutum yana da reshe guda na munafinci. Kuma duk mutumin da Allah ya bashi kunya, in ji manzon Allah, da kuma rashin magana shuru-shuru, to alama ce na cewa wannan mutumin yana da reshe guda na imani. Wa inni ahlifu billahi, na rantse da Allah, inni ma qultu shay'an mimma naqalahu laka Umairu, ban faɗi komai ba abinda yaron nan ya gaya maka. Yana cikin wannan surutu sai aka ga zufa ta kama manzon Allah. Manzon Allah ya sunkuya, alamar wahayi ya zo, ga saƙo daga Allah za a warware gardama. Sahabbai suka duba fuskar manzon Allah, suka ga zufa ta rufe, domin idan wahayi ya zo ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai zufa ya yanko masa, ko ana sanyi, ko mai sanyin da ake jikinsa sai ya jike. saboda saukan wahayi ga manzon Allah, don wahayi abu ne mai nauyi. Inna sanulqi alayka qawlan saqila, wahayi yana da nauyi. Ganin wahayi na sauka ga manzon Allah, majalisar sai ta yi tsit, shi ko Julasu sai hankalinsa ya tashi, don ya san bayani daga Allah fa ya zo, asirinsa ya tohu. A suratu Tauba aya ta 74 Allah ya ce, yahlifuna billahi ma qalu
وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.
الله تبارك وتعالى يأتي يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا. Wato lokacin da wahayi ya sauko ma annabi sallallahu alaihi wa sallam, mala'ika ya kawo masa sakon Allah, wahayin na daukewa, manzon Allah ya daga fuskansa sai aka ga yana murmushi, sai ya dubi wannan yaro Umayr bin Sa'd, ya ce masa, waffat uzunuka ma sami'ta ya gulab, ya kai saurayi, kunnuwanka sun isar da gaskiyan abin da ka faɗa, wa saddaqaka rabbuka, ubangijinka ya gaskanta maganarka. Ku saurari ayoyi. Sahabbai suka kasa kunnuwa, yahlifuna billahi, suna rantsuwa da Allah, ma kalu wai ba su faɗa ba, wa laqad kalu kalimatal kufri, gashi hakika sun faɗi kalmar kafirci. Amma suke rantsuwa da Allah wai su ba su faɗa ba, nahiki bai damu da Allah ba, bai ganin girman Allah. Ba ka ganin munafikai za su tafi lokacin da za a rantsar da su, su ɗauki Ƙur'ani, mu rantse da Ƙur'ani za mu yi adalci. Kuma a zuciyarsa wallahi yana kulle da cewa shi mutumin nan zalunci zai yi. Na rantse da Ƙur'ani zan yi adalci idan aka bani wannan shugabanci. Kuma sai ya cuci jama'a, la haula wala quwwata illa billah. Munafiki ne bai daraja rantsuwa da Allah tabaraka wa ta'ala. Munafiki ne bai daraja littafin Ƙur'ani. Kuma duk mutumin da yake rantsuwa da Allah akan ƙarya, wannan mutumin ya guji haduwarsa da Allah. Allah ya ce, wa kafaru ba'da islamihim, tunda ko sun faɗi wancan kalma ta kafirci, sun kafirce bayan da sun musulunta. Saboda haka Julas ya kafurta bayan da ya musulunta. Allah ya ce, wa hammu bima lam yanalu, kuma sun yi yunkurin ma abinda ba su samu cimmasa ba, suna ta yunkurin su ga sun kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ba su samu nasara ba. Wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu, babu abin da yake fusata su face kawai Allah ya wadata su da manzon shi zuwan annabi garin Madina, min fadlihi, domin musulunci yana kawo albarka a gari. Lokacin da manzon Allah ya taho garin Madina, kowa sai ya wadata da munafiki da mutumin kwarai, maimakon su yi godiya ga Allah sai suka koma, kuma suna ruwa ma Allah wannan dukiya da suka samu albarkacin musulunci. Fa in yatubu yaku khairan lahum, in sun tuba to wannan shi yahu musu, wa in yatawallu yu'azzibhumullahu azaban aliman fid dunya wal akhirah, in kuwa sun juya baya to Allah zai musu azaba nan duniya da kuma lahira. Wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir, sannan a ƙasa a nan duniya ba za su samu wani majibinci ba, ba za su samu wani mai taimakon su ba. Kun ga an bude musu kofa ta tuba. Fa in yatubu yaku khairan lahum, Julas yana jin waɗannan ayoyi da shike Allah ya nufe shi da rahama, in ji wasu malamai. Da jin su ya ce, bal atubu ya Rasulallah, zan tuba ya Rasulallah, zan tuba ya Rasulallah, zan tuba ya Rasulallah. Sadaka Umayru wa kuntu minal kazibin, yaron nan ya faɗi gaskiya, babu shakka ina cikin makaryata. As'alullah an yataqabbala tawbati, ina roƙon Allah ya karɓi tubata ya Rasulullah. Allah ya karɓi tubansa, domin komai girman zunubin bawa in ya tuba Allah yana gafarta masa. Wannan yana aya daga ranar Julas ya daɗa kyautata ma wannan yaron fiye da ya daɗa riƙonsa hannu biyu, ya tabbata wannan yaro yana da ƙarfin imani, har ma idan ana hira aka ambaci Umayr bin Sa'd sai ya ce jazakallahu anni khairan, Allah shi saka masa da alheri, Allah shi saka masa da alheri, faqad anqazani min al-kufri, shi ya tsere da ni daga kafirci, wa ataka rukbati min an-nar, shi ya intar da wuyana daga shiga wuta. Akwai munafikai 15 a Madina waɗanda suke ta ƙoƙarin su kashe Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, to shi Julasu yana cikin su, Allah ya tsere da shi. Mun dade ba mu karanta waɗannan ayoyi ba, ka koma mana suratul baqara mu ji, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi,
wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin.
Don haka Allah ya ce, wa minan nasi, daga cikin mutane akwai wanda ke cewa yayi imani da Allah, yayi imani da ranar ƙarshe, wa ma hum bimu'minin, alhali su ba masu imani bane, munafikai kenan.
yukhadi'una allaha wallazina amanu wama yakhda'una illa anfusuhum wama yash'urun.
Yukhadi'una allaha, yaudaran Allah suke yi, wallazina amanu, da kuma waɗanda suka yi imani, sun zo cikin ku sun ce mu musulmai ne, suka furta kalmar shahada, kuka yarda, mun ko yaudaran ku suke yi a zuciyar kafirai ne, kuma ya kadauna illa anfusuhum, ba su yaudaran kowa face kawunansu, domin duk mai yaudara ƙarshen al'amarin sakamakon yaudaran zai koma kansa, kuma ya shuru na su ba su sani ba. fi qulubihim maradun
fasadahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yakzibun.
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, fi qulubihim maradun, don ko cikin zukatunsu akwai wata cuta. Fazadahumullahu maradan, sai Allah ya ƙara musu cuta akan wancan cutan. Wa lahum azabun alimun bima kanu yakzibun, kuma suna da wata azaba mai radadi saboda ƙaryata wa'azi da suka kasance suna yi. Yakzibuna suke ƙarya kai, yukazzibuna suke ƙaryatawa, saboda ƙaryan da suke faɗa su musulmai ƙwarai ne, alhali kuma munafikai ne. Kun ga musulunci, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa duk mutumin da ya bi halin ƙwarai, to Allah yana ƙara masa halin ƙwarai. Kamar inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, Allah bai canza al'amarin mutane sai sun canza makawuninsu. In mutum ya ci gaba da halin banza, to ana dada gina shi ne akan halin banza, har dai kofofi na samun nasara da kuma kuɓuta da tafiya cikin rahmar Allah su toshe. Dama ana zaton zai iya tsira, to saboda ci gaba da wannan mugun hali, waɗannan dama da yake da su duk sai su toshe. Saboda haka mu kiyaye tabbata akan miyagun halayya, kullum mu yawaita tuba da ƙoƙarin barin laifuka, domin idan mutum ya riki hanyar shiriya, to Allah yana ƙara masa shiriya. Wa yazidullahu allazina ihtadaw hudan, waɗanda ke bin shiriya Allah yana ƙara musu shiriya, waɗanda kuma dama cikin zuciyarsu akwai cuta suka ci gaba da ayyuka na ɗabi'u, Allah ya ce, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi
qalu innama nahnu muslihun.
Inda za a ce musu kada ku yi barna cikin ƙasa, kalu sai su ce innama nahnu muslihun, mu masu gyara ne. Shi munafiki da'iman gani yake gyara yake, kuma zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, waɗannan munafikai da suke ƙoƙarin su ga an kashe manzon Allah, su ganin su mutuwar manzon Allah shine cin nasara. A kowane zamani, kuma a kowace ƙasa, a kowane guri, munafiki yana ganin gyara yake. Da yawa za ka ji yau mutum na faɗa da shari'ar musulunci, in ka tambaye sai ce, muna ganin rashin shari'ar shi ne gyara. shi yana faɗa da Allah kuma in ka ce ka daina su ya ce ai gyara miki Allah ya ce ala innahum humul
mufsidun walakin la yashkurun
ala innahum humul mufsidun su ne masu ɓarnan amma ba su sani ba domin kai da kake cewa a sa dokokin shari'ar musulunci mata su dinga sa hijabi a rufe gidajen giya gidajen rawa karuwai a kore su a daina caca wanda duk ya faɗi wannan yana fatan a kawo arziki ne a ƙasa kuma cewa a gyara ita ce a ba ma kowa damarsa in mutum yana da damar ya karuwanci a bashi dan Daudu ya ci gaba da aikinsa karuwa ta dinga karuwancinta wai wannan shi yafi Allah ya ce to ai su ke barnan amma ba za su gane ba saboda wannan cuta da ke zuciyarsu ta munafinci ba su iya ganewa cewa wannan fahimta ta su kuskure ce Allah shi kare mu in aka ce musu wa idza qila lahum aminu bim kama amanu
wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum hum as-sufaha walakin la ya'lamun
Allah tabaraka wa ta'ala yace wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas in aka ce ku yarda kamar yadda sauran mutane suka yarda ku yarda a bi dokokin Allah sai su ce ma yarda kamar yadda wawaye suka yarda wawaye ne ai waɗanda suke bin shari'an Allah suke bin karantarwar manzon Allah waɗannan wawaye ne ba su san daɗin rayuwa ba ku ce mata su dinga sa hijabi suna tafiya suna jansa a ƙasa yanzu ku lura ko da Amurka ta ci galaba akan Afghanistan ai abinda ta dinga faɗa cikin kafafun labarai shine mata yanzu sun samu ƴancin kawunansu an buɗe gidajen giya an buɗe gidajen sinima ana kiɗe-kiɗe mutane na aske gemunsu wai yanzu mata sun samu ƴanci yanzu ka ce ma waɗannan su yi imani ya ce ai waɗancan masu riƙe waɗannan karantarwan su ne wawaye wanda duk aka tsayar da shi daga irin wannan rayuwa ai ya kubuta Allah ya ce ala innakum humus sufaha su ne wawaye walakin la ya'lamuna sai dai ba su sani ba Allah shi kare mu za mu dakata haka sai kuma gobe da ikon Allah ma ƙarasa bayanin muna ayoyi kan munafikai Allah shi sa albarka cikin karatu da muke kuma Allah shi gafarta mana kurakurai Allah shi kyautata mana
fata na yi rantsuwa sau biyu ko uku akan zanyi abu sannan ban yi shi ba saboda haka kafara ɗaya take kaina ne ko sai na yi kafara biyu
to zai kafara guda Allah kuma shiga hatta mana
mai tambaya yana cewa malam shi kuma yawan fitar maziyi ne ke damunsa saboda haka a yaya matsayinsa yake a cikin wannan yanayi na azumi domin ko magana yi da mace sai yi maziyi
yana da azumin sananan kuma ba laifi bane mai yawan fitan maziyi sayyiduna Ali yana da wannan dabi'a sayyiduna Ali surukin annabi sallallahu alaihi wasallam azumin sananan
Malam idan lalata ta shiga tsakanin mace da namiji daga baya kuma ya zo ya aure ta shin akwai aure tsakanin su ko babu
ya akwai aure tsakanin su
ya kuma matsayin ƴaƴan da suka samu
kafin ya auren
bayan auren
ƴaƴan halal ne in kafin auren ne kuma ba ƴaƴan halal ba ne bi ma'ana ba za su gaje shi ba amma idan bayan aure ne yayansu ne na halal babu komai a kai
malam ina hukuncin wanda ya kwanta a kife wato rigda ciki ba dan bacci ba sai dan ya huta ko dan yayi ko ya dan yi rubuce-rubuce
to kwanciya da ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar a kai ba shi da kyau ala kulli hali matukar ba lalura ba ce mun yi bayanin nan
Malam ya hukuncin wanda yake yin alula a bayan gida kasancewar bayan gidan na cikin daji.
Ya alula a cikin self contained yana da kyau kwarai. Babu komai akai ai da ma ita wanka ma hada take da alula ai. Saboda haka duk inda kai wanka wanka kuma ba a yin su sai a make wai. Don kai alwala a bayan gida bai baci ba, alwala ka tana nan sai dai in ma za ka yi zikiri ka yi shi a cikin ranka kar ya fito baki.
Malam na kasance ina tugiya ofis din gwamna, to wani lokaci akan ce mana mu yi rakiya har zuwa church ranar Lahadi da kuma ranar Christmas. To malam, ina hukunci na a cikin bayanin da kai kwanakin baya na ma'abuta littafi, kuma wannan ita ce hanyar abinci na da na dogara.
Babu ko shakka yin duba ittida'u siratul mustaqim mujallal na biyu zai ga cikakken bayani ba shi da kyau. Mutum ya zamanto yana taimakawa kafirci ala kulli hali, ba shi da wani uzuri. Karanta wata tambaya.
Wannan ma ya zamanto an sadu wanda ya san duwa matsayin tuka motar coci.
Tuka motar coci tuka ba kyau.
Malam, mijina ne baya fara'a ko tadi da matarsa kullum sai fushi sai fada, yaya matsayin zaman?
Zaman na nan, sai ta yi ta addu'a Allah ya gyara shi.
Ma ina so malam ya yi mini bayani game da shafar fuska bayan na kare addu'a, don na ga wasu ba sa shafawa kuma ban san dalili ba.
Sai haka ne, masu waɗanda ba su shafawa suna da dalili, hadisin ne baya da ƙarfi, shi yasa ba a amfani da shi.
Malam, ka yi bayani kan cewa baya halatta ga mata su yi koyi da masallaci alhali suna cikin gidajensu.
Ƙwarai.
To malam, ni ce na gina masallaci a ƙofar gidana da nake ciki